من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكار جدد قدير مغا الله سبحانه وتعالى دي كام وانا يني ميتارون البركة ينين الكميس دارن جمعة وانا كان يو يدي دي دا وما شاتكوس غواتن بيارد مسلنج واتن جمادن الأولى هجرا يونا دي شكرا دي بودة داري هدو دا 40 دا أكو hakan yayi daidai da 23 ga watan 12 miladiya 2021. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na ummi albarka wanda yake daura da wannan katafariyar makaranta ta Abubakar Siddiq unguwar Herwa Gana fadar jihar Gombe domin tattaunawa game da abin da ya shafi mu musulmai, dokoki na Allah wajen aikata su a aikace, da kuma hanin da Allah ta'ala ya yi mana a matsayin mu na bayinsa wanda ya wajibta mana barin wasu ayyuka domin illarsu a duniya kuma da illarsu a gobe alkiyama. Wannan kusan dukkan mai da'awa wannan shine dalilai mafi ƙarfi da ake yin da'awa a kansu, ɗoruwa kan kyawawan ayyuka da kuma hanuwa kan munanan ayyuka. Idan har wannan ya karbu agun al'umma, to da'awa ta ci, da'awa ta samu cin nasara. Amma har in al'umma ba su karbi wannan ba, wajen ayyukan alkhairi ba a ganin su, wajen ayyukan shari kuma suna zuwa, to babu shakka da'awa ba ta ci ba. Dalili da zai nuna mana wannan a bayyane shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo, al'umma suna rayuwa mara sha'awa, rayuwa ta fin ƙarfi, rayuwa ta ainihin mai ƙarfi shine sarki, mai ƙarfi shine alƙali, wanda suka fi yawa su ne za su yi abin da saga dama domin ba wanda zai iya musu wani abu. Irin wannan rayuwa irin ta ake yi, amma da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Qur'ani ki ba mu labari cewa litukurjannata min adh-dhulumati ila an-nur, kitabun anzalnahu ilayka litukurjannata min adh-dhulumati ila an-nur. Fi al-Qur'ani, wani littafi ne da Allah ta'ala ya sauko ma ya Rasulullah domin dalilin fitar mutane daga duhun zalunci zuwa ga hasken imani. Zuwan manzon Allah tare da al-Qur'ani sai zamto sanadiyar fitar mutane daga rayuwa mara tsari mara tsafta zuwa ga rayuwa mai kyau mai tsari mai tsafta. Na gaba ya tausayawa na ƙasa, na ƙasa ya girmama na gaba. Allah ta'ala ya rabawa kowa haƙƙi daga cikin bayinsa, inna allaha yu'da kulli dhi haqqin haqqahu, kowane mai haƙƙi Allah ya yi bayanin ga haƙƙin wani ga haƙƙin wani, kar kowa ya shiga haƙƙin wani. To wannan ita ce rayuwa ta musulunci, kamar yadda malami akadiri yake cewa wa yaqifa inda amrihi wa nahyi, shi mukallafi daga cikin dokar da take kansa duk abinda aka bashi doka ya tsayu aka ya tsaya, abinda aka nishi ya hanu. To dukkan ran da bai karbi wannan sakon ba, to ba za ka yi sha'awar sa a raye ba. Wani lokacin ma za a ga da shi da dabba bambancin su magana ne kawai. Har in wannan sakon da manzon Allah ya zo da bai tasiri a jikinka ba, to babu shakka da mutum da dabba bambancin su munuɗuɗi shine magana. Domin Allah ta'ala yana cewa walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah ta'ala yake cewa hakika zara'na li jahannam, mun tsirarwa wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu, min aljinni wal ins. Sai Allah ta'ala yake faɗar siffar irin mutane da aljanin da aka halicce su domin wutar jahannama. Sai Allah ya ce lahum qulubul la yaqiluna biha, suna da zukata amma ba sa hankalta da zukata, hankalinsu baya musu jagora wajen gane abu mai kyau da mara kyau. Duk abin da zuciyarsu ta ja su, abin da ransu ya so, to zai sa aiwatar da shi duk muninsa. Wannan shine siffa ta su, inji Allah, qulubun la yafqahuna biha, zukatan da ba su da fahimta kanta, ba abin da suke fahimta na alkhairi. Walahum a'ayunun la yubsiruna biha, suna da idanuwa amma idanuwan baya gane musu gaskiya, duk inda gaskiya suke to ba sa iya kal, ba sa iya kallon gaskiya, kallon fahimta, kallon bi ba sa iya yi. Suna da kunnuwa, walahum azanun amma la yasma'una biha, suna da kunnuwa amma ba sa jin alkhairi da kunnuwa, sai shari, sai abin da Allah ta'ala ya hana. Sai Allah ya ce irin waɗannan mutanen, ula'ika kal an'am, tamkar dabbobi suke. Wannan kaf din kafu tashbihi ne, ana siffanta su da dabbobi. Ula'ika kal an'am bal hum adall, sai Allah ya ce ai sun fi dabbobi mabata. Ula'ika humul ghafilun, waɗannan su ne gafalallun mutane, arab kananu, wanda ba su san dalilin ma da Allah ya halice su aka ba. Saboda idan kana so ka fita daga wancan layin da Allah yake jan kunne yake tsawa da shi, ya zama to kullun kana shirye da karɓar sakon Allah, kullun kana shirye da karɓar sakon da manzon Allah ya zo da shi. To wannan shine kai shirin zaman ka lafiya a duniya, kuma kai shirin ka zauna lafiya gobe alkiyama. Domin Allah ta'ala yana cewa innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Duk inda masu imani yake, sha'a'ir din da ake gane su, wani identity na su shine, idan masu imani aka ce ku zo, Allah na kira, manzon Allah na kira, ko ga wani hukunci, ga yanda Allah ya ce ai, ga yanda manzon Allah ya ce ai, shine idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum, domin Allah ya hukunta ku, domin manzon Allah ya muku sharhin karin bayani. To duk inda mai imani yake, inji Allah, zaka ji ya ce sami'na wa ata'na, mun ji ko mun yi da'a, mun ji ko mun yi biyayya. Sami'na wa ata'na, wannan shine kaulin masu imani, wannan shine fadi na masu imani. Idan kana so ka auna nauyin imaninka, ka auna matsayinka a gun Allah, to sai ka auna matsayin sakon Allah a gunka. Menene yau aka ce ma Qur'ani ya ce haram ne kabari? Me aka ce ma yau manzon Allah ya ja ku ne ya yi tsawa a kansa? Menene kabari domin jin sakon Allah da jin sakon manzon Allah kan aiki? Menene kuma da baka aikatawa? Qur'ani ya zo ya ce ma halal ne, wani abin ma wajibi ne ka aikata. Me ka canja wajen karɓar sakon Allah da aiwatar da aiki da shi? Rayuwarka sakon da Qur'ani ya zo da shi me ya canja a rayuwarka? Daga rayuwarka kafin ka ji sakon da bayan ka ji, kafin ka fahimci sakon da bayan ka fahimta, wace irin canji ka samu a rayuwa? Idan mun duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun rayu a gaban manzon Allah duk da bambance-bambancen kabila, da bambance-bambancen launin fata, da bambance-bambancen yare. Idan mun duba akwai usul Qurayshawa, irin su Umar bin Khattab, irin su Ali bin Abi Talib, irin su Abubakar Siddiq, As-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu, irin su Usman bin Affan, duk wannan Qurayshawa ne, usul mutanen Makka ne. Allah ya hada rayuwarsu da irin mutanen Farisa, irin su Salman al-Farisi mutumin Iran, irin su Bilal al-Habashi mutumin Ethiopia Habasha, irin su Suhaibur Rumi mutumin Italy. Allah ya hada su gaban manzon Allah suka zauna. Amma bambance-bambancen yaran nan, da bambance-bambancen launin fata, da bambance-bambancen kabila, duka bai tasiri ba. Shine Allah ta'ala cikin suratu Ali Imran yake cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ku yi riko da addinin Allah gaba ɗayan ku, kar ku rarraba, kar a samu wani ya ja ta wagas yayi can iya harbin wani da magana, kuma duk a cikin gidan musulunci, kar a samu wani sun balle sun yi can amma suna harbin ƴan uwansu da miyagun magana. Allah ce kar ku yi wannan, ku dunkule, ku zamto tsintsiya maɗaurin kuɗi game da addini. Al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan ba'dhum yushaddidu ba'dha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su muminai da wannan muminin da wannan muminin, sai manzon Allah yake cewa suffasu tamkar gini ne guda daya. Ba'dhum yushaddidu ba'dha, shashin wannan iya karfafar wannan shashi, wancan shashin iya karfafar wannan bangara. Duk inda mumin yake iya karfafar dan uwansa ne, baya zamewa dan uwansa baya, baya tabar da dan uwansa, baya jefa dan uwansa cikin halaka ko tusku, ko ya sallama shi gunda za a cuce shi. Wannan ba sufur mai imani bace. Allah ya ce mu dunkuli, mu hade, mu zamto muna da hadin kai game da addini. Wala tafarraqu, sai Allah ta'ala yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku. Allah yake fada wa sahabbai, iz kuntum a'da'an, iz iya cikin zarf ne, zarfu zaman, lokacin da kuke abokan adawa. Iz kuntum a'da, da can bakuwa ga miciji da juna, wane harbi wannan, wane saru wannan, wane sakaiwa wannan farmaki, duka da haka ake rayuwar. Mai karfi shine mai cin nasara. Kabilar da tafi yawa, to ita ce kabilar da za ta mamaye ƴan uwanta ta matafin karfi. Da irin wannan rayuwar ake, to sai Allah yake tunatar da su baya, da can kun kasance a'da, abokan adawa, abokan gaba. Fa allafa baina qulubikum, sai Allah ya hada tsakaninku. Sai malamai suke cewa fa allafa baina qulubikum bil islam, sai Allah ya kawo musulunci, zuwan musulunci yayi sanadiyar haduwar kanku. Da can wani da wani ba a magana, da can kabilar wani da kabilar wani yaki ake yi, amma zuwan manzon Allah tare da musulunci, sai wannan gabar gaba ɗaya ta kawo. Aka neme ta aka rasa. Sai Allah ta'ala yake cewa sai kuka wahi gari, kuka zama ƴan uwan juna. Fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'mati yakwana, sai ga ku yau kun zama ƴan uwan juna cikin addinin Allah. Kabilar Aus da Khazraj sun shafi sama da shekara 40 suna yaki. Yau wannan shekara wannan samu galaba akan wannan, wani lokacin wannan samu galaba akan wannan, har yakin ya zamto gada sama ake yi. In iyaye sun yi sun yi sun gaji, za su tafi yaya su gada, sai jikoki su gada akan dan abun da bai kai ya kawo ba. Amma zuwan manzon Allah sai zamto wannan yakin ya zama tarihi. Allah ya ce kuka wahi gari, kuka zama ƴan uwan juna. Fa asbatum bi ni'mati yakwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, da ku kasance kuna gabar wuta dab da fadawa ramin wuta. Fa anqazakum minha, sai Allah ya ceto ku, yi tsamu. Kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun, haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa da muku shirya. To wannan shine koyarwar musulunci, sakon da yazo da shi, da kuma yanda ake so ƴaƴansa su zama. Alhamdulillah, mun samu ni'ima kan ni'ima ƙarin ni'ima. Allah ya yi mu musulmi, mahaifinmu musulmai, kakanninmu musulmai, kakannin kakanninmu musulmai. Wannan ni'ima ce, ni'ima ce. Amma waɗancan sahabban fa su kansu ma da yawansu sai da manzon Allah ya zo ya yi da'awa, sannan suka musulunta. Ba ma maganar mahaifansu ake ba, ba ma maganar kakanninsu ake ba. Kansu za ka ji wani iya ba da labari, ya yi abu kaza lokacin jahiliya, ya yi abu kaza lokacin jahiliya, ya yi abu kaza kafin ya musulunta. Amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto rayuwar ta canja gaba daya. An samu canjin rayuwa daga wacce rayuwa da take cike da zalunci zuwa rayuwa cike da tausayi da jinƙan juna. To wannan iya cikin dalili mafi girma da yake hada kan al'umma, yake ba mu zaman lafiya, yake ba mu son junanmu da junanmu, shine komawa baya da karanta tarihin musulunci. Wannan shine irin kiran da addini yake mana, wanda da dajiyan da na yau da wanda za su zo gobe, duk a wannan tsarin Allah ta'ala yake so ya gamu. Mu zamto ƴan uwan juna. Hadisin manzon Allah ya inganta na Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf rahimahullahu ta'ala, wanda yake ce al muslimu aqul muslim, wani bangare daga cikin hadisin, la yadlimahu wa la yahqirahu wa la yaslimahu wa la yakbilahu. Musulmi duk inda yake dan uwan musulmi ne, kare wulakanta shi, kare tozartar da shi, kare kashi gunda za a zalunce shi, kari ainihin hantare shi dukkan wani abu da zai kama masa bacin rai to sai Allah ya ce kar kai wa musulmi dan uwanka al muslim akul muslim zamto dunkule a gudaya wannan idan mun yi wannan to babu shakka za mu samu taimakon Allah ta kowane bangare ku duba muhimmancin hadin kai a cikin addini da son juna irin na gaskiya manzon Allah sai da dan fara imaninka da san dan uwanka sai da dan fara imaninka da yanda kake kimawa kanka shirka suka kiwa dan uwanka shirye same shi sai manzon Allah ya rate wata gaba ta imani abu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akimahu li nafsi imaninka bai cika sai ka so wa dan uwanka abin da kake so mawa kanka yanda kake son ka zauna lafiya ka ji dadi ka samu yara masu tarbiyya masu amana to ka so wa dan uwanka wannan yanda kake son ka samu ci gaba a gun aiki ka samu ci gaba a kasuwa ka samu ci gaba a karatu to ka so wa dan uwanka yanzu idan mun duba rayuwar ba haka take ba abinda duk musulunci ke cewa kada mu yi kada mu ya kore to a galibiya san zuciya da ingizawar shi dan ta samu na aikata su wanda kuma zamu dade bamu ga tasirin musulunci a rayuwar mu ba sai dai a bar mu da sunan a bar mu da sutura a bar mu da qur'ani a bar mu da kaza da kaza da kaza amma dabi'un zamu dade bamu ga canjawar su ba kuma ita wannan dabi'u da kuke ganin su al akhlaq to suna da kaso mafi rinjaye a cikin kasan da suka yi wa da kasan da malamai suka yi wa musulunci saboda kuma gane cewa saƙon musulunci karɓar sa ake yi saƙon manzon Allah karɓar sa ake yi ba a jira a yau ka ji kuskurenka qur'ani ya karantar da kai to abinda ake so a gani a gunka ka kauracewa wannan abin a yau kana sakaci da wasu abubuwa ba ka yi a yau Allah ta'ala ya fahimtar da kai yin su alkhairi ne abinda ake bukata kar ka jirkinta shi gyara a lokacin da ka ji kake yi goben ta Allah ce baka san abin da zai magoben ba dama malami suna cewa rayuwa jiya ne da yau da gobe jiya ta wuce in ka aikata alkhairi ka aikata in ka aikata shari ka aikata ta da wuce yau din nan ita ce damar da kake da ita kawai amma gobe baka san ya Allah zai ba saboda duk lokacin da ka ji wani alkhairi ya zo ma kar ka jirkinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce an taba zuwa wani yaki da aka dawo sai aka kai wata ganima gidansa aka aji da aka zo rabon ganima sai aka manta ba dauko wannan ganima ba wani ɗan dirhamomi ne manzon Allah har ya shiga gida sai ya fito yace ai nayi mantuwa akwai kaza da kaza da kaza wanda aka ne samu a ganima an manta an shigar da shi gidana gashi na fito da shi a raba masu shi bai jirkinta yace sai gobe ba domin bai san abin da gobe za ta yi ba saboda ka duk inda ka ji an ce zo Allah na kira zo manzon Allah na kira ba a san jinkiri jinkiri iya zuwa da nadama a lokuta mafi yawa an fahimci wannan saboda ka mu gane cewa duk irin sakon da maluma suke karanta mana alqur'ani da abin da suke karanta mana bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai ba wai tara hizami ba me da shi kaman karatun boko karatun boko shine zaka je ka dinga binciko ta ka dinka na secondary school nawaye nawaye har na jami'a sama da shekara nawa suna na ajibigi in aka zo a ce yazo a zuki ka amsa jaraba da ka samu A a secondary school yanzu in kai sa'a ma bayan ka fadin sai an labta ma wata faduwar akan faduwar don ba aiki yake da shi ba kai da ma karatun dan ka ci jarabawa kake nan da wata biyu kai jarabawa kai ta faman kiramin kana ta karatu to amma yanzu a tambaye ka me wannan jarabawar mai meta ta baka yace ba to musulunci ba irin wannan karkar da ake masa ba kullun kana karatu kana aiki alqira'atu wal amal kana karatu kana aiki kana jin karatu kana gyara wannan shine rayuwar addini ya yanwa wannan ita ce rayuwar musulunci ka gyara tsakaninka da kowa a wannan rayuwar ya zamto ka mutu ba haƙin kowa a kanka to zuwa duniya ya zama alkhairi amma kar ka yadda ka mutu ana kuka da kai koyarwar musulunci bata marana ba koyarwar addini bata amfane ka ba malamai suna cewa musulunci a dunkule iya da kashi-kashi gida uku kamar gida ne mai ɗakuna guda uku a cikinsa musulunci shine gidan. Ɗakin farko da zaka cikar da shi a wannan gida shine ɗaki na aqida. Al-aqida as-sahiha. Ingantacciyar aqida tsakaninka ga Allah babu matsala. Ka bashi haƙƙi, ka bashi duk abin da ya cancanci ka jingina masa. Ka kore duk abin da ya cancanci ka kore masa. Kai imani da manzanni, kai imani da littattafai, kai imani da mala'iku, kai imani da ranar alkiyama, kai imani da kaddara. Ya zamto imaninka da Allah iya da ƙarfi. Ya zamto ka san me ya kaddara, ka san menene abin da Allah Ta'ala yake so a jingina masa. Ka san af'alullah. Wannan shine abin da ake kira da ɗakin imani. Duk abin da Qur'ani ya karantar da kai to ka yarda abin haka ne. Duk abin da manzon Allah ya karantar da kai ka yarda wannan abin haka ne. Ki yasa farkon bakara Allah Ta'ala ke cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaga a wannan aya guda daya ta yi maganar aqida, ta yi maganar ibada, ta yi maganar mu'amala. Yu'minuna bil ghaibi aqida take ne. Wa yuqimuna as-salah al-ibada. لأن الصلاة أعظم الإبادات دومي إتسلى تنا تكيما في جرمة تكيما إبادة ومما رزقناه من بيقون على إنفاق كما إيا ليلغة تكيما منغرق على المؤاملة هم بمشوانا لكن فرقو لكن إبادة لكن نبيو أفوا لكن فرقو لكن عقيدة لكن نبيو أو أن نجدنا مسلسل كمي لكن إبادة أبن الله تعالى كيسوك أي كتادة قبانك كوك فقرادة باكينك dama irin tarifin da Sheikhul Islam yayi wa ibada ita ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-aqwali az-zahirati wal-batina. Shine ismun jami'a. Ita ibada wani suna ne, gamamman suna, ba abu ɗaya ake kira ibada ba kawai, gamayyar abubuwa da yawa ne suka amsa sunan ibada. Sai malai yake cewa li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu, duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi yana ce masa ibada. Allah iya son abin kuma Allah ya yarda mu aikata, wannan shine ibada. Allah yana son sallah kuma ya yarda mu sallah, ta zama ibada. Allah yana son azumi kuma ya yarda mu azumi, ya zama ibada. Allah Ta'ala yana son a fidda zakka kuma ya yarda mawadata masu hali su fidda zakka. Allah Ta'ala yana so a je aikin haji ga wanda Allah ya horewa kuma Allah ya yarda mu je mu aikin haji ga wanda Allah ya horewa, ya zama ibada. Allah Ta'ala yana son girmama iyaye kuma ya yarda mu girmama mahaifanmu, ya zama ibada. Allah Ta'ala yana son kyautatawa makota da abokan zama, kyautatawa makota kuma Allah ya yarda mu yi, saboda ka ta zama ibada. Allah Ta'ala yana son auratayya a junanmu a matsayinmu na musulmai, yana so kuma ya yarda mu auratayya a tsarin musulunci, aure ya zama ibada. Allah Ta'ala yana son tarbiyya wa yara da na ƙasa da kai kuma ya yarda mu tarbiyyantar da na ƙasa da mu, yin tarbiyyar ƴaƴa da iyali ya zama ibada. Wannan shine ma'aunin da ake auna abu ibada ne kuma ibada bane. Allah yana so kuma ya amince mu aikata. Allah yana so kuma ya yarda mu yi. An fahimci wannan? Li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu. Sai malam Sheikhul Islam yake cewa min al-aqwali wal af'al. Wannan aiki, wannan ibadar magana ce ta baki, kamar zikrullah wa qira'atul qur'an, shi ma ibada ne. Yanzu ka zo ka bude al-qur'ani mai girma a gaba ka karanta shafi ɗaya, shafi biyu, shafi, kai ibada. Ka rufe kai tafiyanka, kaga wannan ibada ce kauliya. Ka zauna ka dinga astaghfirullah, astaghfirullah. Allah yana so kuma ya yarda mu yi, ya zama ibada kauliya. Ka zauna kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah yana son wadannan kuma ya zama ibada kauliya. An fahimci wannan? Akwai kuma ibada wanda take ibada badaniya, wanda gangar jiki ce take motsawa wajen ibadar, kamar yin sallah. An fahimci wannan? Zaka yi kabbara, zaka yi ruku'i, zaka dago, zaka yi sujuda, zaka dago, jikinka zai motsa. Ibada ce wanda take kunshe da aiki, kamar abin da ya kunshi aikin haji. Akwai sa'ayi, akwai dawafi, akwai tsayuwan arfa, akwai jamra, duka wannan jiki iya motsawa, ya zama ibada ce fi'iliya. an fahimci wannan kamar azumi ibada ce fi'iliya zaka hana bakinka ci da sha da sauran abubuwa makamantan wannan shine minal aqwali wal af'al az-zahirati aw al-batina ibadan nan ana yin wata a bayyane kamar sallah azumi zakka ana so a bayyana wannan kuma aikin haji duk a bayyana ake yin su an fahimci wannan wal batina kuma akwai ibadar da a boye ake yin ta irin sallolin dare irin azumin nawafil irin alkhairi da zaka yi wa makota da ƴan uwa da dangi wannan ana so a boye su in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukufuha wa tutu wal fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir in tubudu sadaqat sai malamai suka ce zakka ake ne a bayyana ta ba a san ai zakka a boye zakata kayan noma ce zakata kudi ce zakata dabbobi ce bayyana ta ake amma kyauta sadaka zumunci wani kun boye shi ake in tubudu sadaqat az-zakawatul farida wa in tukufuha an-nawafil min as-sadaqat was-siyam wal-af'al al-khairiyya idan kun boye wadannan to yafi amma wadannan kuma na wajibi bayyana su ake akwai wanda ake a zahiri akwai kuma wanda ake a batini wannan ita ce ibada kuma akwai ibadar da kadan ce zaka yi a idon ganin ido amma manzon Allah ya faɗi lada mai yawa kanta yanzu kamar ka dau azumi kwaya daya manzon Allah yake cewa duk wanda ya azumci wata yini dan girman Allah dan girmama Allah da kudayin lada a gun Allah da tsoron azaban Allah kai azumi kwaya daya a wani yini daya sai manzon Allah yake cewa za a nesantar da fiskar ka daga wuta tsawon shekara 70 dalilin wannan azumin na yini daya domin girman Allah kai kaga ibada ce ta kaicece amma tana da fadin lada mai yawa wannan manzon Allah ya tabbatar da wannan kuma qur'ani ya ce mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ka bada abu guda daya dan Allah sai Allah ya linka ma sau 700 a wani guma ila adafin kathira zuwa ga linki mai yawan da bashi da adadi kaga wannan farlaci wanda qur'ani ya tabbatar kuma wani gumman zan Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ibadoji suna da wannan kai nafil fili wanda ake ce musu rawatib wanda suke tsakanin sallan farillai daga asuba zuwa isha'i kai raka'a biyu kafin asuba kai raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan maghrib raka'a biyu bayan isha idan ka tara sa zama raka'a guda 12 to manzon Allah ya ce duk wanda ya kiyaye wannan rawatib din a yini raka'a 12 to manzon Allah ya ce banallahu lahu baita fil janna Allah ta'ala zai gina masa gida a aljanna idan ka kiyaye wannan duk an ka tara lokutan da zaka yi wannan ba za su kai awa daya ba amma ga irin gwaggwaban sakamakon da Allah zai baka so raka ibada ana fadan falalanta amma sai in nasi ya tabbatar da falalan in nasi bai tabbatar ba kai shiru ka bi Allah kai ibada Allah baya mantowa ma kana rabbuka nasiya an fahimci wannan a wannan shine gida na biyu gida na ibada akwai ibada maliya da ake da kudi akwai ibada da za a yi da karatun alqur'ani akwai ibada da za a yi da gangarji duk ibada tana da nau'i nau'i saboda ka kuma dukkan ibada in kana so ka gane aiki ibada ne ga ma'aunin auna shi Allah yana so kuma ya yarda mu aikata kuma akwai koyarwar manzon Allah ko sabai akan aiki wannan shine abin da yake auna aiki ya zama ibada an fahimci wannan yawa ijtihadi baya sa abu ya zama ibada qiyasi baya sa abu ya zama ibada ita ibada tana neman dalili nassi na alqur'ani ko nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan daki na uku a wancin gida da muke bayani akan sa shine daki na mu'amala wanda wannan daki kuma yafi kowane daki girma da fadi yafi dakin aqida fadi yafi dakin ibada fadi dakin mu'amala in mun kula musulunci ya zama to iya da tarako guda uku kenan akwai al-aqida akwai al-ibada akwai al-mu'amala mu'amala har ma malamai suna cewa makin da ake samu akan mu'amala yafi makin da ake samu akan ibada da aqida domin a wani hadisin ma manzon Allah ya ce addinu al-mu'amala, shi kansa addinin mu'amala ne. Zamanka da mahaifanka mu'amala ce, zamanka da iyalanka mu'amala ne, zamanka da makota mu'amala ne, ka shigo masallaci ko hada sahu da al'umma ku yi sallah mu'amala ne, kasuwancin ka je ka siya ko ka sayar mu'amala ne, ka je aji a koya mu ko ka koyar mu'amala ne, ka yi tafiya wanda za ku haɗu da shi a wannan tafiyar a mota ne ko a jirgi ko a waye mu'amala ne. Dukka in ka duba rayuwar ta mu'amala tafiya a rayuwar, kuma mu'amala ana yin da musulmi da wanda ba musulmi ba, har ma wanda ba musulmi ba kuna akwai mu'amala tsakaninku da shi, kuma ana so ka kyautata mu'amala tsakaninku da wanda ba musulmi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makotansa akwai Yahudawa, akwai wani bai Yahudi makocinsa. Wata rana manzon Allah ya ji labarin ɗansa ba shi da lafiya, manzon Allah ya kira wa'ansu daga cikin sahabbai su raka shi ya je ya gano wancan yaro ɗan gidan bai Yahudi. Manzon Allah ya nemi izini, aka ba su izini su yi ga su gano wannan yaron mara lafiya. Manzon Allah da girman darajarsa da kimarsa da matsayinsa, amma ya je domin ya nuna mana cewa ita mu'amalar nan fa ita ce rabin rayuwarmu ba. Manzon Allah ya je ga wannan yaron ya mai fatan alkhairi, a take Allah ya sanar da shi ba zai tahi daga wannan jinyar ba, yaron mutuwa zai. Manzon Allah yake cewa na faɗa ma wata kalma ka maimaita, sai yaron yake kallon manzon Allah yake kallon babansa, ma'ana yana jin tsoron babansa don babansa ba musulmi bane. A lokacin abinda mahaifin yake sai ce aqi abul qasim, kai wa baban qasimu biyayya, ma'ana yi wa manzon Allah biyayya duk abin da ya faɗa maka. Da a ce manzon Allah mu'amalarsa ba ta da kyau da wannan Yahudan, zai amince ya gidansa, har zai amince ya yaronsa, har zai amince ya lakkanawa yaronsa wata kalma ya dauka ya yi? Kun ga shi addinin al-mu'amala, yaron manzon Allah iya lakkana mai kalmar shahada yaron bai dade bai mutu. Sai manzon Allah yake ce alhamdulillah allazi anqazahu bi, ina godewa Allah da Allah ya ceto wannan yaron sanadiyata, ya tsamo shi daga wuta ya bashi yana dalili na ina yawa Allah godiya. To kun ga wannan mu'amala ce, mu'amala ce, mu'amala har wanda ba manzon Allah an ce ya koma ga Allah akwai wani silkensa a hannun wani Yahudi ya ji ya bada hijin gida, manzon Allah iya buƙatar wani abu baki da shi, ya ce to ga wannan silkena ba ciniki bane, ban abu kaza kafin na samu da baka, an ce a silken iya hannun bai hude, manzon Allah ya koma ga Allah. In mu'amala ba ta da kyau haka za ta yi? Ba za ta yi ba. To mu'amalar mu ya yi uwa ba ta da kyau a yanzu? Ba ta da kyau. A galabiyar mu a abubuwan da muke faɗa a baki ba su bane a zuciyar mu, ba su bane. Kuma Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun, me yasa kuke fadar abin da ba ku aikatawa? Kuma yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, a baki za ka ga mutum faran faran a lafiya kalau a lafiya kalau, amma zuciyarsa abin da ta boye game da kai bai da kyau. Wannan iya zama irin wannan mu'amala tsakanin Yahudawa ne da musulmi yake wannan zama, inda Allah ya ce wa matuku fi sudurum akbar, abinda suka boye na kinku da gaba da ku yafi abinda suka bayyana girma. Yahudawa da musulmai Allah yake ba mu labarin abinda suka dauke. Amma a yanzu ba, hasada ta yi yawa, bakin ciki ya yi yawa, mugunta ta yi yawa, kyashi ya yi yawa, rashin son juna na gaskiya ya yi yawa, soyayyar ƙarya ta yi yawa. Ana son mutum ba dan Allah ba, don wani abin hannunsa ko don ana tunanin zai zama wani abu. Soyayyar gaskiya ta ƙaura, ta ƙaura daga cikin musulmai yanzu illa ƙalil, sai kaɗan. Kuma soyayyar gaskiya a yi mu'amala mai kyau. Manzon Allah yana cewa iya daga cikin masu samun inuwan al'arshin Allah a gobe alkiyama akwai almutahabban fillah, wanda za su yi soyayya don Allah, ijtama'a alaihi wa tafarqa alaihi, su haɗu don Allah, kuma in rabuwa ta zo su rabu don Allah. Iya cikin dalilin da Allah zai ba ku inuwan al'arshin Allah a gobe alkiyama. Amma yin soyayyar mu don Allah ba ta da yawa, a galabiyar mu ba ta da yawa. A wannan al'umma ne manzon Allah ya yi tsawa da karka zalunci wani, karka cuci wani, ba ma dan uwanka musulmi ba, ko da wanda ba musulmi bane, amma yanzu ka je bangaren kasuwancin mu a wannan yanayin ga gani algus yayyawa. Abu kasan expert ne, ya tashi daga aiki, amma in wanda bai sani bai zo sai ka siyar masa. Ina mu'amala anan? Ina gaskiya anan? Ina amana anan? Ina koyarwar da Qur'ani ya ma? Ina koyarwar da manzon Allah ya yi ma? Ina koyarwar da sallar da kake lokaci biyar ta yi ma? Tana ina? Ka faka ta a gefe, ka san zuciya iya majagora. A wannan al'ummar da take sallah sau biyar a kullun, dan tsabar shedan ya hurewa waɗansu da yawa kunne daga cikinmu, wani abin ma fa datti ne, datti ne, najasa ne, za a zo a cinkusa shi a abu halal domin ya ƙara yawa. Ana yin wannan da yawa, ana zargin masu sana'a sai da mai ko manja da sauransu, da dai ana kama su da wannan wani algus. Wa'ansu baƙin mai za su samu baƙin mai, sai a zo a zuba shi a duron manja a ƙara mai kamar galan biyu galan uku wanda zai bata a ciki. Idan kai adadin galan uku 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 duro sama da 50 aka dura musu wannan, to wannan galan galan din da aka ɗebo na baƙin mai matacce, to zai baka wani durom din a takaice, sai a fidda wani durom da za a dora wannan kuɗin harafin a ciki. In ka duba wannan ba mai wannan al'adar, bai rasa ci ba, bai rasa sha ba, Allah bai hana shi ci da sha ba, Allah bai hana shi muhalli, amma duk da haka shedan ya fi karfinsa, sai ya cuci dan uwansa ya zauna lafiya. A wani yake bani labari cewa a Galibiya, a Galab, ba a taru duka a zama ɗaya ba, hatta masara da ake siyarwa ko shinkafa, akwai irin al'us ɗin da masiyan suke yi. Masara sai a ɗauko totan, a niƙa totan ya yi kamar adadin kwano biyar ko goma, sai a zo a cinkusa a cikin buwa. Wannan tittikar ta zama adadin kamar kwano goma da aka kwashe mai kyau, sai a hargutsa tittikar buhun ya cika shiga. Musulmi ne suke wannan. Shinkafa sai a ebo yashi mai kyau, wanda za ka ga shinkafa mai kyau yar buhu yar wace ce, amma kana ci kana cin tsakuwa. Wallahi wannan a Galibiya ba rashin gyara bane, algusu, algusu. Saboda in kana jin labarai akun waɗanda harkar su ce kuma Allah ya sa suna da imani, zaka yi mamaki. Algus din ya wuce duk inda kake tunani ba. Abinda baka zato ma baka tare da algusa kansa yanzu. Domin shi dan ya kawata wa mutane kuɗi da duniya kawai. To duk wanda yake irin wannan ɗabi'a a matsayin sa na musulmi, to bi ɗabi'antu da ɗabi'un musulunci ba. Bi ɗabi'antu da su ba. Kuma ita wannan mu'amala da muke gani, wallahi wallahi kun ga na yi rantsuwa da Allah, duk mutumin da ya faɗi a mu'amala ba zai ga aljanna ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana iya garin Madina, sai aka wuce da wata gawa, da aka wuce da gawar, dama sunna ta nuna cewa idan za a wuce da gawa, kai kuma baka cikin maraka ita gawan, kana zaune a kasuwanka ko a gun zamanka, za a wuce da gato ka tayi ka tsaya. Idan ka tayi ka tsaya aka wuce da gawan, kuma sai ka ci gaba da hakokinka. Haka sunna ta koyar. To manzon Allah an wuce da gawa, baya cikin wanda za su raka gawan makabarta, sai suka tashi da yi da sabon da suke zaune. Da suka tashi sai manzon Allah ya ji ana ya faɗan alkhairin wannan gawan da ake tafiya da ita a Benita. Aiwa ne, mutumin kirki ne, an yi rashin mutumin kirki, an yi rashin mai amana, an yi rashin kaza da kaza. Ana faɗan alkhairin shi, sai manzon Allah ya ce wajabat. Da ya ce wajabat yau minal ayyam, wani lokacin sai aka zo kuma za a wuce da wata gawar da disamt, sai manzon Allah suka tahi tsaye, sai suka ji ana faɗan sharrin wannan gawar. Aiwa ne, wannan macucin, wannan azzalimin shi ne ya mutu ba. Manzon Allah ya ji wannan da kunnansa, ana faɗar mugun halayyar wannan gawa. Shi ma sai manzon Allah ya ce wajabat. Can bayan an yi kwana ɗaya biyu, sai Umar ɗan Khattab yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, kwanaki an wuce da wata gawa ana yabanta, ka ce wajabat? An wuce da wata gawa ana faɗar mummunan halayyarta, nan ma ka ce wajabat? To manzon Allah, muna neman ƙarin bayani. Sai manzon Allah yake cewa waccan gawan da aka fice da ita ake yaban halayyarta, mutumin kirki, bawan Allah, mai kaza mai kaza, to wannan yabon da bayin Allah suke yi shine zai tabbata a gare shi kabarin sa har zuwa gaban Allah kuma wannan da aka wuce da ita ana fadar sharrin aikinta da mummunan dabi'anta manzon Allah ya ce to ita wannan yabon afwan wannan zargin da ake yi masa da fadar mummunan halayyarsa ita ce za ta bi shi kabarin za ta bi shi gaban Allah gobe alkiyama yace domin antum shuhada'ullahi 'alal ardh domin ku ne shaidun Allah a bayan kasa manzon Allah ba bai ce wannan rahin sallah ce za ta kai shi wuta ba bai ce rashin azumi bane bai ce rashin kaza bane a mu'amala ce ta baci wancan kuma mu'amalar sa tayi kyau manzon Allah ya tabbatar aljanna zai ji wannan kuma mu'amalar sa tayi muni manzon Allah ya tabbatar fushin Allah zai fada saboda duk yadda zaka yi dan uwa kar ka yadda wallahi ko security a cikin mutanen ka ka baza ka ji me mutane suke fada akan ka musamman manyan mutane da Allah ya ba su matsayi Allah ya ba su shura a cikin mutane da yawa ku ba za ku san masoyanku ba domin irin matsayin da Allah ya ba ku domin irin daman da Allah ya ba ku amma kuma a galabiya mutane yabon da suke muku a baki ƙarya ne ba da gaske ba ne suna yabon ku ne don son wani abu a gunka kawai amma in sun koma gefe suya su ba kwanan abin da suke faɗa akan ku ba alkhairi bane kuma kai baka isa ka hana mutane sharshin bayan labarai akan ka bayan ka mutu ba Allah ne zai cusawa mutane son faɗar alkhairin ka bayan ka mutu wannan alkhairin kuma shine zai tabbata akan ka idan kai mugu ne mai mummunan ɗabi'a to Allah ne zai kimsawa mutane faɗar mummunan halinka kuma da shi Allah zai maka hisabi a gobe alkiyama manzon Allah fa na Aisha Allah ta'ala ya kare dare take cewa wallahi ban taba zaton qur'ani zai gama sauka ba ba a saukar da ayan da za a ce makoci zai gaji makoci ba makoci zai iya gada makoci da makocin sai mutu ma'anar Aisha ban taba zato ba domin irin abin da manzon Allah yake faɗa haƙƙin makotaka haƙƙin makotaka to amma yanzu ya makotaka mutuki ya take a ce tsakanin wanda yau shekara 7 ba sa magana tun zaben Obasanjo ba sa magana kaga aikin banza aikin wobi kuma haka bane wani ce tun shagari wani tun bahar lokacin farko to na bi ma mai bana da farko duk gashi nan mutane sun aba sun zama masu gaba da junan su a banza da wobi akan abin da la yusmin wala yughni mai ju ko ba gaskiya bane da yawa dan abu kadan sai ya ce wai wani da wani wai wai sama ne shekara kaza ba sa magana kuma suna musulmai kuma suna sallah manzon Allah da kansa yake cewa an ba ku notice wani sabanin fahimta idan yazo ya same ku kwana uku a gaban ku kwana uku wani ya mun ba daidai ba na masa ba daidai ba mun kasa fahimtar juna to kwana uku a gaban ku manzon Allah ya ce in kun haura kwana uku a wannan yanayin to duk abin da kuka yi na alkhairi Allah baya karba sallar ku azumin ku sadakar ku biyayya ga mahaifa hidima wa iyali in dai kana da abokin gaba a cikin musulmai Allah baya karba laiki manzon Allah ya ce Allah zai ce a dawo musu da aikin su duniya har sai sun gyara sannan Allah zai karba domin inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wani bawon Allah ya koma ga Allah sai Allah ta'ala zai faɗi wata ka'ida da ya kamata ta zama ka'idar rayuwar mu sai Allah yake tambayar mala'iku duk da yafi mala'iku sai cewa mala'iku da bawan Allah nan yamba da kun karbaransa ya kuka ji mutanansa suna fada a kansa sai suke cewa Allah ai mutane suna fadar alkhairin wannan mutum alkhairin suke fada suna cewa bawan Allah mutumin kirki mutumin Allah ya mutu sai Allah yake cewa mala'iku su mutanen da suke yabansa sun san alaka ta da shi sun san me yake mun aboyi na lafi sai mala'iku suka ce Allah ai su zawahir suka sani zahirinsa suka sani batini kuma Allah kai ka sani amma abin da ya bayyana a gare su mutumin girki ne sai Allah ya ce to tunda bayina suna yabansa wallahi ni ma bazan kunyata su gobe alkiyama ni ma haƙƙina na yafe masa kyautata wanda kake yi tsakaninka da ƴan uwan zamanka to iyasa Allah ya yafe ma laifin da kai masa bisa koyar wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Allah ya ce ni ma laifin da mun na yabe masa tunda har bayin Allah suna yabansa yanzu kai misali me kake yi a rayuwarka wanda zaka saran yabon bayin Allah a gunka
dama nawa ka samu wakati maka alkhairi nawa ka samu sai dai daga kai sai matarka kawai kuma ita mu'amalan nan fa wallahi sai Allah ya zabe ka sai Allah ya so ka da rahama zaka zama tumi kikkiyar mu'amala amma ilimi daban malinta daban mu'amala daban kudi daban mulki daban mu'amala daban ba abunda yake nauye mizani kamar ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ya rawaito hadisi daga da cewa asqalul mizan abinda yake nauye mizani a ranar kiyama akwai husnul khuluq kyakkyawan ɗabi'a mai gaskiya ne kai mai amana ne mai yawan kyauta duk abinda Allah ya baka ba za ka ci ka cinye kai kadai ba sahabbai ake ba mu labari domin kyakkyawar mu'amalar sahabbai sahabi ne fa wani sahabin aka ya samu wani dan alkhairi na nama ya dan dafa ya kaiwa ya aika wa makocinsa sai shi makocin shi kai aiko ni rabbuna da nama ai ban da ban fi wata daya ba ban fi sati uku ba ba ma ki dan uwana wani ya fi ne da daya bai ci na ba ba kai masa a kai ba wancan shi ma yace ai ni tsakai na da nama ai na dan ban fi sati hudu zuwa wata daya ba ba ma ki wani makoci ne ya dade rabo ya samu da nama a takeici wannan naman sai da ya dawo gidan da aka fara ba da shi kowa iya tunanin dan uwansa kowa iya tunanin dan uwansa hadisi ya tabbata akwai wani yaki da aka yi sahabbai guda uku duk aka musu rauni suka fadi kowa iya alamar tafiya lahira to suna daga hannu suna ce a taimake su da ruwa manzon Allah a kusa da gumba ruwa aika gaggawa aka nemi ruwa suna kwance su uku kowa da alamar zai tafi ga Allah aka zo za a bewa ɗayan ruwa sai yake nuna a biya na kusa da shi a halin gargarar mutuwa ba domin mu'amalar su kaunar juna su ta gaskiya ce yake ishara a biya wannan da aka je kan nabiyun za a bashi yake ishara a biya wancan na karshen an je na karshen ka tada ya mutu an dawo na tsakiyar shi ma ya mutu an dawo na farkon shi ma ya mutu sun mutu da son junan su kowa iya kaunar junan sa ya koma ga Allah yanzu wace irin rayuwa muke yi wace irin rayuwa muke yi alkhairi ya same ka amma makocin ka iya ma bakin ciki alkhairi ya doso ka amma daga cikin masallata ƴan uwanka a ji a toshe alkhairi in zai toso wannan fa duk abin da ya mamaye mu kenan abin da ya mamaye mu kenan saboda ka in za mu gyara wannan sallar da muke ita kadai da azumin da muke in ramadan ya zo da hajjin da muke zuwa ga wanda Allah ya bashi iko da kaza wallahi su kadai ba za su kai mu aljanna ba dole sai mu gyara halayyar mu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث دكنا بكاتر مدونا بس الله كده يكي بكاتر مدونا wannan ayan bakaran ta nuna ma abun da zaka yi ka samu tsira gaban Allah gobe alkiyama ba sallah kadai da azumi ake bukatar ka ba akwai abubuwa masu yawa akwai mu'amalat wa atil malaka ga alahu bi zawil qurba sai ka dau dukiya ka be ma ƴan uwanka yanzu a juna a gida dai ana samun gaba tsakanin wa da kani ba a magana tsakanin dan baffa da dan kawu ba a magana dan waye dan ba a magana kuma Allah ya ce dan uwanka haƙi gare shi wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubazir tabzira dan uwanka haƙi duk girgimar da kuke da shi to in kafi hidama dama akwai haƙin sa akan ka sai ka bashi ba da shi zaka yi ba dan Allah zaka yi ina gaba a cikin gida daya uwa daya uba daya ba mu'amala zawil qurba wal yatama marayu suna da haƙi akan ku ku kula da haƙin marayu da al'ummar da marayu suke kuka da awaye suke higa cikin tasku da bakin ciki ba abinci ba kunkwana ba karatu dan mahaifansu sun mutu to al'ummar ta shirya karbar talauci daga Allah subhanahu wataala ta shirya domin Allah iya fishi da fishin maraya ku gane cewa kwamitoci da ake kungiyoyi da suke sa kwamitocin marayu kula da wannan zaman lafiyar yankin ne saukar alkhairi ne ga yankin a kula da wannan wal yatama wal masakin miskinai sai ka taimake su wal yatama wal masakin wa ibn sabil yan tafarki
wasa'ilina da masu cewa taimake su wa firqab da wanda aka daure sanadiyar wani abu a addini a yanto su wal mufuna bi ahadihim a cika alƙawari iya cikin mu'amalat ku cika alƙawari kar kai alƙawarin ƙarya ka san abu ba zai baka ce zai yi ka san ba za ka iya baka ce za ka iya wannan duka baya cikin ɗabi'un mutanen kirki bayin Allah Allah iya yaban su da rukun alƙawari annabi Isma'il alaihi salam wa zukur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya mai cika alƙawari ne wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu wa la tanqudu al aymana ba'da tawkidiha duk Allah iya mana magana kan rukun alƙawari mu rike alƙawari amma yanzu ba ka san mutum karfe 10 zaka bar gida sai ka ci 11 yanzu da bakinka ka fada ko manzon Allah ce ayatul munafiq 3 daga cikin alamomin da ake gane munafiki akwai iza wa ada akhlafa idan yayi alƙawari da gangan zai kare alƙawarin dama ba da niyyar gaskiya alƙawarin ba to wannan iya cikin alamomi wanda mutum bashi da kyakkyawan dabi'a wal mufuna bi ahadin idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء daga cikin mu'amala mai kyau a gun musulmi sai kai hakuri a lokacin jarrabawa da lokacin wadata Allah ya ce sai ya jarrabe mu ta bangarori da yawa to da Allah ya jarrabe ka wani irin hakuri kai ko ka daula rurur ka kame ni da kasuwa duk wanda gani wallahi wane banda da wallahi zazzabi nake matata tana asibiti wa kame da wannan sana'a duk talaucin kan kame da wannan sana'a baka ci jarabawa ba ko mu'amalarka ba ta kyau ba dole sai kai hakuri wasabirin fil ba'sa'i wad darra wa hina al ba's duk irin jarabawa da alama ta lafiya ce ta dukiya ce ta sai kai hakuri sa'id bin musayyib Allah ta'ala ya masa rahama akwai wani bawan Allah ya kai mai kuke wani abu iya damunsa harkar lafiya da jikinsa yace wani ban hana ka nemi magani ba ka nema amma kai hakuri duk abin da Allah ya jarabe ka matsayin ka ne mumini mai imani ƙarshen sa alkhairi kai hakuri yace kaga wannan idan nawa ya nuna masa idan sa daya yace kaga wannan sama da shekara 10 iya mun ciwo amma ba wanda ya fada shekara 10 ban ji lafiyar idan nan nawa ba amma wallahi ba wanda da bude baki na fada masa ni duk ina yin abin da zan iya yi kawai saboda ka ina koyar da kai kai hakuri والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس سيالله شيء اولئك الذين صدقوا يرغدوا سنه ما سوك سيا اما ان رايور معامله تاينا مؤمنين معامله ما باتي ده كيو تكانن ماتي تزالنتي مجينتا با معامله مجي يزالنتي ماتسا با معامله مجي ماتسا تا تفي انغوا يا دكو ماتر بنزا يا كاو جدا كو ماتر تا تفي انغوا تجي تكول مزن بنزا دوك انا سامي كيرن وانا cikin al'umma انا سامو كو متين iya da mata bi ko uku ya ware wata mai da ita kamar sakakkiya ita kuma ba sakakkiya bace wani zai ce ya bar gari ma ya tafi yayi tafiya amma ƙarya yake wajen amar sai gudu dama uwar gidan tana yaro gana misali amarya kuma tana federal locus ya gama mata gida a can ku yi hakuri misali nake yi mutanen yaro gana mutanen kirki ne ai yawa misali a gidan a gane gidansa na gado yana nan amma dai amarya ya saba mata gida a can sai ya ce uwar gidan yayi tafiya yayi tafiya tafi Abuja ko Kano ko ina ne amma kuma ƙarya yake ya tada yagun amaryar ba mu'amala zalunci ne wannan zalunci ne ubangida ya cuci yaransa yaro ya cuci mai gidansa kai ta ka a yanzu uba ya cuci ɗa ya cuci uba ba abin da ba yi domin mu'amala mu talalaci addinu al-mu'amala mu gera yan uwa ana mana ishara lokaci yayi ayi hakuri insha Allah za mu samu matsaya anan sai kuma wani lokacin idan Allah ta'ala ya kaddara sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa zunubansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahukuntan wannan masallaci limamai da ladanai da sauran yan komiti ɗan ɗauyi ne da suke Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wanda ya assasa masallacin ya gina shi da dukiyarsa Allah ta'ala ya sa musu albarka ciki a wannan unguwa Allah ta'ala ya sanya mata albarka dukkan ɗabi'u na alkhairi Allah ba mu iko tsayuwa a kansu da kuma ɗabi'u wanda musulunci ya kore su Allah ta'ala ya ba mu iko rabuwa da su muna addu'a ga mamatan mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu mana addu'a da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tabarki madidici duk wanda zuwa wannan masallaci Allah mai da gidansa lafiya ladin da ake samu a irin wannan gu Allah ta'ala ya sa da rabon mu a ciki ya sa muna cikin masu dacewa da rabo cikin wannan aiki na alkhairi subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.